sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargadin cewa Rasha za ta haddasa rabarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkan bangarorin idan ta yanke shawarar warwar sabanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da karfin soji. Babban hafsan hafsoshin sojojin Amurka, Janar McMaley, ya bada wannan gargadin a jiya Juma'a yayin wani taron manema labarai da bakasfai ba aka saba yi a ma'aikatar tsaro ta Pentagon tare da sakataren tsaro Lloyd Austin, inda dukkaninsu biyu suka dage cewa za a iya kaucewa afkuwar bala'i idan Moscow na son ja da baya daga inda take. Zai haifar da asarar rayuka masu yawa, kuma za ku iya tunanin yadda hakan zai iya kasancewa a cikin birane masu yawan gaske, in ji shi. Zai zama mai abin tsoro, zai yi muni, amma kuma ba lalle ba ne. Gargaɗin Amurka na jiya Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin takun saka tsakanin Rasha da Ukraine ya kai wani matsayi. Nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a faɗin ƙasar Amurka ya haifar da adadin mutuwar Amurka fiye da lokacin da guguwar nau'in Delta da ta gabata, tare da yiwuwar mutuwar da ci gaba da karuwa na kwanaki ko ma makonni. Yawan mutanen da cutar coronavirus a Amurka ke kashewa yana hawa tun tsakiyar Nuwamba ya kai 2,267 a ranar Alhamis, kuma ya zarce kokolowar da aka taɓa kaiwa a Satumba na 2,100. Lokacin da Delta ta kasance mafi girman nau'i a Amurka. Yanzu ana kiyasin Omicron da ke alhakin kusan dukkanin ƙwayar cutar da ke yawo a cikin al'umma, kuma ko da yake ba ta da illoli sosai ga yawancin mutane, kasancewar tana da saurin yaduwa, hakan na nufin yawancin mutane za su kamu da rashin lafiya, kuma wasu za su iya mutuwa. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kawayen kasashen Turai sun amince jiya Juma'a kan samar da shiri cikin makonni biyu kan yadda za a ci gaba da yaƙi da 'yan ta'addar ƙasar Mali. Yanzu ministan tsaron ƙasar Denmark, bayan da Faransa ta ce halin da ake ciki a gwamnatin Mali ya zamanto ba za a iya ɗorewa da shi ba. Rikicin ya ƙara ƙamari tsakanin ƙasar Mali da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa, bayan da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kasa shirya zaɓe bayan juyin mulkin da sojoji suka yi sau biyu. Haka kuma ta tura wasu 'yan kwangilar soji masu zaman kansa na Rasha, wanda wasu ƙasashen Turai suka ce bai dace da aikinsu ba. Da take magana bayan wani taro ta yanar gizo na ƙasashe 15 da ke da ruwa da tsaki a cikin aikin dakarun musamman na Turai a Tukuba, ta ce bangarorin sun amince su samar da wani shiri cikin kwanaki 14 don yanke shawara kan yadda ayyukan yaƙi da ta'addanci a nan gaba sun kasance sun yi kama da na yankin Sahel. Daga ƙarshe, wata ƙungiyar 'yan ta'adda a gabashin Congo ta kashe sama da mutane 1,200 a shekarar 2021. Kusan kashi 50 cikin 100 da akwatanta da na shekarar ta gabata, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Duk da cewa gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci tare da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da Uganda don kawar da ita, an samu ƙaruwar kashe-kashe ne yayin da ƙungiyar Allied Democratic Force, wata ƙungiyar da ke ɗauke da makamai a Uganda, ta yi mubaya'a ga ƙungiyar IS a shekarar 2019. Ta ƙara kai hare-hare zuwa arewacin lardin Ituri.
Labaran duniya Shirya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, inda a yau za mu tare jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansu ba babbaka. To madalla, 'yan bindiga daɗi na ci gaba da kai farmaki ba ƙaƙƙautawa da mata da garuruwa a jihar ta Niger. Garin Mangu da ke karamar hukumar Kwantagora yanzu haka ba kowa cikinsa, don 'yan bindigan sun tarwatsa shi.
Assalamu alaikum, ni ne Dallami Alhaji daga Mangu. Ina cikin Mangu. Gaskiya muna ganin yanayinsu na sojoji suke sauwa kakin soja suke shigowa nan a Mangu, ko ba gaskiya ba? Kuma suna zuwa nan a nan Mangu, suna zuwa misalin akwai lokacin da suka zo mana misalin 12 na rana. Ina ganin ba su suka bar garin gaba sai karfe 7 na marance, ba gaskiya ba? Duk mun shiga cikin wani yanayi. Shigowansu na karshe ina ganin lokacin da aka dauki yan kwanan maji, to shine shigowansu wanda suka yi na karshe, ba su ƙara dawowa ba. Gaskiya suna yin mata hyadi, sannan kuma suna binkice dakuna da abincin da muka yi, dangin tuwo, kai duk abin da aka dafa, to wannan ba da shi ba, ya tashi aiki. Saboda yake saiwa mutane sun wace, suna cikin Kwantagora sun wace. Mu ma nan, ni yaron mai anguwa ne, amma gaskiya ni ma ba gindina ba zana ƙasa bane. Nun nan an ga an yi dan awa minti kadan, gaskiya ga ba ku zo kun same ni ba, ko kuma a'a cikin wata ɗaya nan ma kamin wata, ga gaskiya ga za ku ci mu duk gaba ɗaya, mutane sun wace.
Kwanan maje da ke karamar kumar Kwantagoran har ila yau na ma 'yan bindigar sun tada shi, inda a gida ɗaya ta aka sace kimanin sama da mutum 20. Ga dai wasu 'yan garin na ƙarin bayani kan abin da ya faru.
Mai anguwa an ɗauki yaran shi, hankalin shi ya tashi, a yanzu ba a san mahalin da yake ciki ba, shi ma karan kanshi bai san abin da suke yi ba. Saboda ɗiyan shi biyu suna can, ɗaya an dawo da ita, za a kai na biyu an sake ɗaukan mashin, an ɗauka an tafi da ita, sun riƙe mashin kuma sun riƙe waya. A taƙaice an yi mutum sun kai shi magidanta, to yanzu ko guda ɗaya babu. Babban ɗan ma shi ma yana can hannunsu, mai shi ma yana can hannunsu. A taƙaice yau an kai kwana 25, yau ba mu gansu ba. Saboda haka kaga shi ma mai gidan yanzu takaice ya kai kwana matan gidan duk sun watsi, matan mai anguwa mata watsi, matan yaran ma duk sun watsi, ko guda ɗaya babu.
Sunana Rashida. A lokacin da abin ga ya faru, muna gida ba mu karya ba, a lokacin karfe 10 daga nan sai wani ya shigo nan da mashin yana gudu, sai ya ce to ku ba ku san abin da ke faruwa ba ne, barayi sun shigo gari gaba ɗaya, muka ban zama da gudu ba wanda ya tsaya. To da muka gudu kan wasu ciwo ya tattaso da dama, wasu kuma suna ta kuka.
Da gudu ina kuka je?
Muka je daji, muka samu wuri muka tsaya, da abin ya kwanta daga nan muka dawo. To da muka dawo kuma aka ce za su dawo, hankalin mutane bai kwanta ba, kowa na ta tashi, muka yi cikin gari.
Yanzu gashi kun zo nan garin, kun dawo da zama kenan ko me kawo ku?
A'a, ba mu dawo da zama ba, muna da niyyar za mu tashi.
Sunana Suleiman. To abinda ya faru a matsalan tsaron, ga gaskiya muna samun matsaloli da yawa. Tun wata bi sukan zo su same mu a gewaye, mu su talibin bindiga mata da cikka suna ta gudu suna abin nan. Wata bi tsaunin can,
kaga tsaunin can,
to wata bi sai an haye shi. To kaga muka abin da ya bai wa kullum ana ta abin nan. To wata rana ake gudu, tunda sun ce za su kun sake dawo, masallocin za su dawo. Yanyan ni na su aka dauka, wanda sun dauke ta, suka dauke ta, suka je can da manya suke. Sai babban ya ce me za ka dauko mai cikin ga? Sai ka ce ai ko da cikin a wuce. To shikenan ya ce a'a. Sai ya tallaba mata ciki, ya ga ya ce diya nawa za ta haihuwa? Ta ce ita kan bata sani ba. Sai ce a dawo da ita. Sai shi wanda ya dauke da ne sai ta da hannu sai ya mare ta.
Garin Ukaru da ke karamar kumar Mariga na ɗaya daga cikin yankunan da ya zame wa 'yan bindigar alakakai. Ga wani mazaunin garin da bai so ambaci sunansa, yana mana ƙarin bayani dangane da abin da ya faru.
Wallahi ranka da dace yasa na kira ka, don Allah a isan muna da sako ta hanyar da ya kamata. Wallahi mutanen nan ran Laraba sun shigo garin mu misalin karfe 4. To an yi faɗa mai iya bakin kokarin mu, sun yi karfin mu sun shiga gari, wallahi sun kone gida sama da 10, kuma gidajen na ina mai tabbatar maka wallahi. an ban da gidan Alhaji Dan Metro shi kadai ne mutum da yake da karfi, amma sauran nan wallahi yanzu aka ce mutum ya fitar da 10,000 yayi wata hidima wallahi bai da shi da abincin su da kayan sawan su sai na jikin su wallahi ya rage. Yawa talakawa ne kuma ma cikin wanda aka kakkashe iyalan ubannin su wancan zuwan din nan wallahi marayu ne, ba abinci ba kayan sawa. Ya gaskiya suna da yawa tunda mamaye daga karshe zagaye garin nan suka yi state baburan nan za su wasu su ce sun kai 70 wanda wani abu, kuma gashi da manya-manyan bindigogi suka zo ba kanana ba. Dan gaskiya da muke da kaya ba mu ba su sun shiga garin ba, sun yi yunkuri sau uku ma za su hita su koma, waɗannan da ke da MG-MG din nan guda ukun nan suke hana su sai su ce kar su hita su dawo, sai sun yunkuri sau uku haka na suna koro su suna dawowa dai har kayan mu ya kasa. To kaga kai da ke da ɗan cartridge guda 20 ko 30 kaga abu ba za ka iya ba, dole ne ya ƙare sai wannan local bindiga na toka din nan. To dole muka gaji abin muka ga mu yi yadda za mu hita da ranmu. Mutum uku Allah ya masu rasuwa ta dalilin wannan kiran da nake ga mahukunta don Allah din girman Allah na farko dai wallahi in dai ba a ba mu security ba garin nan ta bangaren gwamnati yadda aka ba kowa mu fola a ajiye muna da kwarin gwiwa da ko yanzu za mu zauna a kuru, amma a ba mu security. Na biyun shi a taimaka ma waɗannan bayin Allah da aka salwantar da dukiyansu da kayayyakin sawansu dai da sauransu, wallahi wasu da kudaden su duk an kone ba abin da ya fita. Gwamnati ta taimaka dan har yanzu ba wani jami'in gwamnati da ya zo ya ce muna ya aka yi ko sannunku, har yanzu nan da nake magana da kai. Wala mata da kananan yara sun wuce bayan mata da kananan yara da ke hannunsu sama da mutum 100.
Na'am.
Har yanzu akwai security namu na vigilance, har yanzu muna da kwarin gwiwa muna nan dan gudun kota kwanatin.
To ko me gwamnatin jihar Mejan za ta ce? Honorable Emmanuel Umaru shine commissioner harkokin kayan hukumi a jihar.
Da farko din an samu wannan yan bindiga sun shigo mana that's about 3-4 days ago. Da marace ba suka shigo, da suka shigo kuma mun samu kira daga mutanen mun da suke wurin, yan vigilante da na garin sun kokarin su, amma because ka san yanayin terrain din mu.
Na'am.
Inda muke da jama'an tsaro akwai dan nisa da kauye, amma mun kokarin mu dai the following day mun tura sojoji da kuma sojoji da yan sanda sun shiga the following day mun tura ma jirgin sama, amma kuma ka san irin wannan problem din kafin mutane su kai wuri a barnar argayen barna. Shi ne girman gwamna ya kira meeting immediately da kuma ya bada instruction daren ma har da kafa da zai samu labari. Mun kai activated duka yan jama'an tsaro, yan sandan mu da sojojin da yan vigilante namu da suke aikin agaji.
To ko yaya kwararru a sha'anin tsaro ke kallon wannan al'amari? Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya kwararre ne kan sha'anin tsaro kuma dan asalin jihar ta Niger.
Duk wanda ya dubi taswirar Najeriya inda aka raba su gida-gida wato jiha-jiha zai ga abin da ake kira landmass, wato fadin abinan kasa da area da meye da meye. Niger state tana da girma sosai kwarai da gaske, kuma zaka irin mutane suka sake dubawa masu so su gane labarin kasa za su ga Niger state yana ɗaya daga cikin wurin da yake a arewa nan, yana da duhunan wato daji, muna da game reserve na Kayinji, muna da dude area wato dai area Niger dai tana da itatuwa wanda yake irin waɗannan masu irin waɗannan halayen sukan so su shiga irin waɗannan wuraren su shiga ciki suna yin abubuwan da suke so. Bayan hakan nan kuma in ka lura ita ce bango da ke tsakanin waɗannan arewa maso yamma da ake ta magana. Wato kaga tana da iyaka da Kaduna, tana da iyaka da Kebbi, tana da iyaka da Zamfara. To wato za ga wannan dole ne ta samu wuri da zai zama kaman idan waɗannan mutane sun gudo can ne dai last point da za su iya tsayawa kafin su shiga ko jihohin yamma haka nan ko kuma su shiga jihar Kwara wanda ke da yawa sukan ji shakkan shiga irin wayannan wurare. Kuma in ka lura ba wuri ne wanda yake za a ce akwai alkariyu da yawa haka nan kusa da kusa ba, za ga manya-manyan garuruwan suna da nisa da juna. In ka gida ya manya-manyan garuruwan za ga wato Kwantagora ne, Mina, Bida, sai kuma nan ka zo su wurin su Suleja, su Lafai wanda yake zaga wayannan wuraren. Tunda yake ba waɗansu manya-manyan alkariyoyi suna da nisa da juna, zaga wayannan mutanen tsakanin wuraren nan manya-manyan garuruwan nan zaga suna yin ta'adi, suna samu su yi ta'adi da yawa. Kamar yadda ka tambaya ka ce me ya kamata a yi, idan ana maganan ta yadda za a fito ma wannan sha'ani ne, kowa da kowa yana da hannu a ciki. Kamar yadda muke faɗi, muna cewa kar a ce za a danganta wannan abin kawai ma gwamnati ne ita kaɗai za ta yi. Kai ma in mutum ɗaya ne a wuri, kana da rawar da za ka taka. Wato hukumomi, jami'an tsaro, su sojoji ne, 'yan sanda ne, civil defense ne, ko suwaye da suwaye, duk suna neman babban abu ɗaya daga mutane, shine labarurrukan inda waɗannan mutane suke. Su wane ne, su mai aga suna yi, me suke shirin yi, da ina suka fito, da menene, ba ka je kawai don kaga kai ba za a taba ka ba, ko kuma kana da abin nan kai shiru, ba za ka bada labari ba domin kana jin tsoro kada a zo a far maka ko wani abu haka nan. To ka ji yadda abin, amma aikin yadda za a fito ma abin, su sojoji da sauran jami'an tsaro in suka duba su ga inda wurin yake, da kuma abinda intelligence da yake musu yake available to them, wato shi sa muke faɗin dole sai da human intelligence, wato rahoto da mutane za su bayar na abubuwan da su gani, shine zai taimaka ma sojoji, walau na ƙasa ne, walau na sama ne, walau na ruwa ne, yanda za su tumfari wannan sha'ani. Abubuwan sun yi musu yawa ne, in ka dubi faɗin Najeriya ko ina ana neman su, tarsatsin yayi yawa, ba nan ba, ba can ba, ba can ba, ba nan ba. Saboda haka nan wannan daji, kamar yadda na ga maka landmass din nan, in ka duba Niger din nan yana da girma, ana neman jami'an tsaro ne su masu ɗimbin yawa, ta kamar mai ya za a yi fito, ba abinda za a faɗi bane, su san tactics din su, su san yanda dabarun yaki, yanda za su iya cimma irin wannan abubuwan.
Masu sauraro duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala.
Yau shirin nan na da dangari wanda yake tashan America da hadin gwiwa da Alpha Radio 104.9 tana kawowa, ta yi tattaki zuwa garin Cape Coast, babban birnin kasan Ghana na da. Akan haka muna tare da limamin gari na Cape Coast, zai koro muna tarihin kafa wanga zango a nan.
Gaskiya ne, ni ne Imam Yusuf Muhammad Kamarate da manyan gari na Cape Coast, musulmai duka da kuka tattara suka yi baki daya, suka sami wannan aiki na liman, ni kuma da iko Allah na amince musu, abinda Allah shauki nuni kuma muna shige kokari muna yi kana.
To, wani lokaci aka kafa wanga zango ta Cape Coast?
Lokaci ne tun zamanin Goko, lokacin kakanni. A lokacin nan ba a cika sa date ko kuwa wani abu ba haka ba, amma a takaice dai ya kusa shekara 100.
Na'am. Suwa suka zo suka kafa zango ne?
waɗanda suka kafa zango daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne. Daban-daban ne, akwai wangara, akwai Musawa, akwai Hausawa, daban-daban-daban-daban da aka haɗa aka kafa zango.
Wani aiki suka zo da shi suna yi har suka samu suka kafa zango.
Wasu sun je yaƙi na taimakon gold da suka zo ke gwamnati ya ba su wuri wanda zai iya ya koma garin shi ce wanda kuma zai zamana shi kuma ya zamana. Wasu kuma sun zo Fataushi ne suka zo Allah sa nan ne wurin zaman su suka zamana.
Shi sa wani aiki suka dukutu suna yi nan ga
aiki ne da yawa noma suke yi. Wasu su kuma suna sayarwa Fataushi da yamfawa kowane aiki dai da yake mutum zai samu abin da zai ci an yi.
Kempos ta ci suna da sai da sayarwa na bayi. Wayanda suka zo suka taimaka aka daura wannan zango sun taimaka a cikin wannan aiki ko dai su ne aka mai da su?
Su dai wannan aikin na bayi da ba su ciki su sun zo ne daga garurukan
suka zo suka iske ana yi to wani matsayi ne nasu
dai ba su da matsayi don da yawa suna fatan su samu abinda Allah zai yi musu arziki su koma gida da yawa fatan da suke yi kenan.
Sai suka saura
to kadara ne
to da suka zo suwa suka iske a nan
iske da Fantawa su ne masu gari.
Ya zamantakewansu ya kasance da Fantawa.
Alhamdulillahi bako ne ya kamata ka san kaman kai bako ne. Kesa iyaye namu sun rike bakuncinsu saboda haka su kuma masu kasan ba su da abin faɗi don babu damusu babu yi wani abin da ya bata musu rai ya aka zamana da su.
Baba akwai wani take da kuke yi ma zangon kunga na Kipus?
Take dai babu da take amma akwai zaman lafiya
na
Kipus na musulmai duka mun haɗa kai komi duka iya samu mutum ɗaya da kowa ke taimakon juna. Yasa take mu kenan wannan ko gana gwamnati ya san kamar Kipus na musulmai muna zaman lafiya ba wani tashin
hankali. Sarkin walawa zai kara baki a cikin wannan akwai wani bayani da za ka kara mana?
Bayani dai ne zan kara shi ne kamar dai kana imamu na gari ya faɗi lokacin da musulmai suka yi yawa ko zango ne ta yi ƙarfi sosai shi ne before after First World War 1914 ni babana ya je wani First World War 1914 to lokacin da suka to World War suka zo ne sai aka kawo su kumashi don da suke kumashin nan sai wani yankin Cape Coast ya zo to shi aka ce tsofaffin sojoji da suka zo ne shi aka doke su police shi aka kawo su nan da suka zo suka raba fadar suka kare shi su ma suka saura shi aka ba su wani ruwa bayan gari nan gari kwata kwaraban gari shi aka ba su ne don shi nan ga shi da ainihin zongon Kebos da aka fara da shi kagan tudun ga ana kiran shi latin tukkan tudun latin to shi ke gaban zongon don gaske nan zuwa har Johnson Road duka annan garin sun ba mu sun bai manyan mutu
Fantawa saboda
Fantawa ba sarkin garin sun suka ba mu don shi lokacin shi wangarawa ko suna nan suna wani unguwa ana kiran shi Anjin to daga wurin su ma suka zo suka kafa kwanta zango daga bisan na dai to wurin kuma shi iri daban-daban suka fara zuwa da walawa da burinsawa shi suka zo suka zo suka haɗa kai to shi za ka gani zango ya bude
to Hausawa fa
Hausawa ainihin da Hausawa lokacin gokosu da sarkin zango Kebos ko na central region da turawa suka samu wani maganan da ya shafi mutane sarkin Hausawa ke zama kai ya duba ya ci magana da sarkin Hausawa in tos yake so ya karbi yana zuwa wani sarkin Hausawa shi zai ci kira mutane su je su ka karbi kudi su zo su bai British government da wadannan aiki duka yanzan mu Hausawa shi domin dan da sarkin Kekus na da da ya rasu nan Branson da ya mutu to she ba su da sarki dan shi lokacin in wani magana ya zo da zai shafi garin she a zo da shi wurin sarkin Zango ko da fantini ana zuwa da shi wurin sarkin Zango shi magana
to sarki da jimawan ku garin ga da kokarin da kuka yi magarin ga wani kalubale ko kuwa akwai wani abin da ke damun ku hukuma bai yi muku ba
shi dai damuwa dai kam akwai shi saboda ka san duniya dai zaman duniya dai shi ne aiki ka samu aiki da za ka yi hannun ka je bakin ka kai ka duba iyali to wadannan abubuwa duka yanzu garin namu ba aiki garin shi ne first capital of Gogos ma amma ba aiki ina duba ko wani gwamnati ya zo ya bude mana wani aiki da Gogos na shinship na taya nan ga yana cire kaya ana zuwa aza mu duka muna yara mun je mun aza wani galiman mun je mun aza wani lokacin da aka haifi mu duka amma ba aiki ina shi ya yanzu haka ne yaro na ma ya kare rasa ne da aiki ina da su dewa abin da ya dame shi ba shi aiki ba aiki da ni ne shi ya bar yaran mu dewa su ta su ne a san waje da kuma shakara ina ya rubu shi ta san saboda rashin aiki abin da yake damu shi
an dole farai mutane Cape Coast Allah ya saka da alheri na ga kaman sarki kuma kana da wani kari zaka yi kara
ne kaman ga da nake cewa mu dai muna zaman lafiya nan ba wani abin da yake damu mu amma kaman ga sarkin walawa magana da yi rashin aiki yara da yawa sun tashi ba aiki da yawa ba aiki garin da mun samu wanda da ce ba ka mana wani aiki ne da ya mana isa akwai hanyar da nemi a kawo wani abu aiki nan gane ai kokari aka mana
mun gode kwarai assalamu alaikum
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
ya rabana mun takaka ya rabana mun takaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mu ne shi mata iyayen mu ne shi so son ka koye mu mata 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 so son ka cishe mu mata so son ka shashe mu mata almokajirma Mata, Yara Banamun Takaka, Wemaza Abulina Mata, Yara Banamun Takaka, Wemaza Kubalina Mata, Mata Yayam Munisu, Mata Yayam Munisu, Susan Kayam Mata, Susan Kayam Mata, Sanada Kasanaram Badajumba, Sutada Masuru.
Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.